This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaru, assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Aisha Mu'azu muka sake dawowa da sauran abokan aiki cikin shirin na daren yau Litinin 12 ga watan Agusta shekarar 2024. A bangaren rahotanni za ku ji cewa 'yan bindiga da ke addabar mutane a yankin arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da gamuwa da ibtila'i.
Deployed our teams to come and take charge of the area. The bomb squad have been sent here and I'm waiting for their report on the
way. Yana cewa ne mun samu labarin wasu 'yan bindiga da ba kai ga ganewa ba sun kai mummunan hari kan hidikwatar jam'iyyar APP a jihar Taraba.
Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafa a cikin shirin namu na yanzu. Hakanan kuma za mu ji mu ɗauke da shirin ɗan ƙasa da hukuma tare da Muhammad Ibrahim Kwari, inda za a ji fashin baƙi da tsokacin masana akan darussan da ke cikin zanga-zangar neman shugabanci na gari a Najeriya. Muna ma tafa da labarin wasanni, amma da farko ga labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Russia Vladimir Putin ya faɗa yau Litinin cewa farmakin da Ukraine ta kai yankin Kursk wani yunkuri ne na janye hankali daga hare-haren Moscow a yankin Donbas a gabashin Ukraine, wanda nan gaba zai bata damar faɗin ra'ayinta don a yi sulhu don kawo ƙarshen yakin. Putin ya ce duk da cewa manufar Kyiv na kai harin na Kursk da ke yankin kudu maso gabashin Russia shi ne ta yi yunkurin lalata al'amuran rayuwar Russia, amma bata yi nasara ba. Ya ce mutanen da ke neman aikin sa kai a ƙarƙashin sojan Russia sun ƙaru, sannan ya sha alwashin cewa Russia za ta cimma manufofinta na soji. Asarar da dakarun sojin Ukraine take tafkawa tana daɗa ƙaruwa, wanda ya haɗa da rukunin da ke zaman shirin ko takwana da rukunin dakarun da take mai da su kan iyakar. Abinda Putin ya faɗa kenan a wurin wata ganawar da aka yi da manyan jami'an tsaro da gwamnonin yankunan, wanda aka watsa ta kafar talabijin. A yau Litinin, Amurka ta ce za ta ci gaba da saidawa ƙasar Saudiya makaman yaƙi, matakin da ya kawo ƙarshen dakatar da saidawa ƙasar makamai tsawon shekara guda bayan da ƙasar ta jagoranci wani mummunan hari a Yemen. Yanzu da ake yi wa Saudiya, wato ƙasar Saudiya, kallon babbar abokiyar tafiyar Amurka, yayin da yaƙin Gaza yake neman cika watanni 10, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za ta ci gaba da cinikin makamai tsakaninta da Saudiya bayan ta tattauna kuma ta samu amincewar majalisar da wato dokokin ƙasar. A 'yan kwanakin bayan nan ne hukumomin ƙasar Zimbabwe suka yi shelar murƙushe annobar cutar kwalara da ta ɓarke tsawon watanni 18, sai dai kuma ƙwararru a fannin lafiya sun ce lamarin da ya haifar da annobar cutar da ke yaɗuwa ta ruwan sha yana nan bai kau ba, sannan akwai buƙatar a ɗau matakan gaggawa. Bayan ta sha fama da annobar kwalara da ta ɓarke a watan Fabrairun bara, ƙasar Zimbabwe ta ba da tabbacin cewa an kawar da cutar a watan Yuli. A watan Yuni ne aka samu labarin mutumin ƙarshe da ya kamu da cutar. A lokacin annobar cutar, mutane 34,549 ne suka kamu da cutar, sannan sama da mutane 700 ne suka mutu. Douglas Mombeshura shi ne ministan lafiyar ƙasar Zimbabwe, ya ce:
What it means really is to say the interventions that we undertook.
Abinda wannan yake nunawa shine ayyukan da gwamnati ta kaddamar sun yi tasiri, sannan ya ba da irin sakamakon da muke so, shine mu tabbatar da cewa mun hana yaduwar kwalara. Akwai wasu abubuwan da ya kamata mu ci gaba da aiki a kansu. Kasancewar har yanzu kwayar cutar tana nan tare da mu a al'umma, gwamnatin kasar ta wato da hukumar lafiya ta duniya WHO sun ce mutane 98,582 ne suka kamu da cutar a kasar ta Zimbabwe, sannan daga cikin su mutum 4,288 ne suka mutu sakamakon barkewar annobar tsakanin shekarar 2008 zuwa 2009. Gwamnatin Amurka ta faɗa yau Litinin cewa cikin wannan makon ne ake sa ran cewa wasu manyan jami'anta za su kai ziyarar aiki China, inda za su tattauna akan yiwuwar ci gaba da hulɗa tsakanin ƙasashen biyu mafi girman tattalin arziki a duniya, duk da takun sakar da ake samu a ɓangaren kasuwanci tsakanin su. Ziyarar da za a kai Shanghai za ta baiwa wato wani kwamitin tattalin arziki da ake kira FWG a takaice, wato Financial Working Group, wanda aka kafa shi a shekarar da ta gabata, damar tattaunawa tsakanin bangarorin biyu akan bayanan da suka shafi al'amuran kan iyaka da kuma yaki da muganyar kwayar nan ta fentanyl. Ganawar kwamitin zai gudana ne tsakanin ranakun Alhamis da Juma'a, inda naibin sakataren baitulmalin Amurka akan al'amuran tattalin arzikin duniya Brent Neiman zai jagoranci tawagar ta Amurka. A farkon jawabin da ya gabatar, gwamnan jihar Minnesota Tim Walz, wanda Kamala Harris ta zaɓa su yi aiki tare a matsayin mataimakinta bayan da ya fuskanci mataimakiyar wato shugaban ƙasar Amurka, Kamala Harris sannan ya ce, muna godiya da kika dawo mana da farin ciki. Kashe gari, Kamala Harris ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, inda ta yi amfani da waɗannan kalaman na Walz ta ƙirƙiro taken takararsu da ta ayyana da mayakan farin ciki. Idan aka kwatanta waɗannan kalaman na Walz da kalaman tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya buɗe wani taron manema labaran da aka yi a gidan shakatawarsa ta Mar-a-Lago a Florida a cikin makon da ya gabata, ya fara jawabinsa da cewa akwai lamura marasa daɗi da za su taso nan gaba, sai dai wasu masu shirya gangamin yakin Trump sun musa cewa duk ɗan takarar tasu yana nufin yanayin halin da ƙasar take ciki na rashin aminci ne yanzu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton da zai kai mu jihar Sokoto a Najeriya, inda rahotanni ke nuni da cewa a kwanan nan 'yan bindiga da ke addabar mutane a yankin arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da gamuwa da bala'in da ke zama ajalin da dama daga cikinsu. Daga ciki akwai nutsewar 'yan bindiga cikin ruwa inda suka mutu har lahira a tsakanin jihohin Sokoto da Zamfara. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Don kafin samun iftila'in da 'yan bindiga suka yi a garin Kawaye na jihar Zamfara, wanda rahotanni suka nuna an samu salwantar rayukansu da dama, akwai wani bayani mai nuna wasu 'yan bindiga sun nutse cikin ruwa lokacin da suke kokarin tsallakawa da dabbobi da suka sato daga jihar Sokoto. Wani mazaunin garin Yar Tsakkuwa na ƙaramar hukumar mulkin Raba ta jihar Sokoto, da baya so ambaci sunansa saboda dalilin tsaro, ya shaida cewa hanyar garinsu na daga cikin hanyoyin da barayi ke bi su shiga daji na jihar Zamfara. Wannan karon a cewarsa, barayin sun zo da dabbobi masu yawa da suka sato da niyyar shiga daji, sai suka samu labarin cewa sojoji sun yi musu kwanton bauna. Daga nan suka tayar da hankalinsu suka nemi maboya, dabbobi kuwa suka yi tagar ramba.
To yanda anka yi, wasu sun ka shiga jirgi da shanun nan warwace, anka ce sojoji sun kwanta sun buɗa musu wuta. To sai shanu nan warwace, wasu sun ka yi nasarawa ta bakura, wasu sun ka yi rane, wasu kuma sun ka wuce dan manau. To cikin daren nan da sun ka ga shanu sun wace kuma sun ka jicit, sai sun ka kama wani jirgi da awurin nan, sai duk sun ka hayi. To ana ciki, sai ya ce, kai wallahi sojojin nan nan. To sai ya taka gaba jirgi, ya ga kamar sun yi kusa kai ga ganga, sai ya tuma. To sai jirgi ya birkice da su. A hakikanin gaskiya ni ban gani ba, amma na ga wanda ya ga gawawwaki sun biyo mashaya ya tsako suna wucewa ta barayu. Ni na ga wanda ya cimma gawa ya birkita ta, ya gani ko shina samun AK domin mu samu ƙarin abin da za mu kare kanmu.
Har wayo wani mutumin Nasarawa Bakura ya ƙara tabbatar da aukuwa wannan lamarin.
Wasu sun ce sun ga gawawwaki, ni dai ban gani ba, amma haka ne tabbas dimon shedon gani da idanu anda na gani, su ma sun ga yamin. Sun gani sun shiga cikin jirgi ne, Allah ya nuna masa wannan ayat na halakar da su cikin ruwan. Don barawo wanda ya mutu, to Allah da ya san adadi ne cikin ruwan.
Hakimin ƙauyen da lamarin ya faru shi ma ya tabbatar da hakan.
Allah ta'ala ya kaddari barayin ga suka zo da shanu fiye da 1,000 da wani abu tsakanin tunkiya da nagi sun ka zo bakin gulbi. Allah ta Allah ya gwada musu ishara ya halakar da su cikin ruwa, saura waɗanda ba su halaka ba sun ka dawo. Lani na gani kuma tabbar miki.
Na yi ƙoƙarin janta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara sai dai abin ya ci tura. Dangane da wani rahoto da ke cewa barayi 200 sun nutse a hadarin kwale-kwale a yankin Sabon Gari kuwa na tuntuɓi mazauna yankin Sabon Birni. Domin jin ƙarin bayani sai dai duk wanda na kira zai ce baya da masaniya akan wannan batun. Shi kansa kantoman ƙaramar hukumar mulkin ta Sabon Birni Garba Umar Kaba ya ce baya da masaniya faruwar haka.
Ni ban da masaniya a matsayina kantoman ƙaramar hukumar mulki ta Sabon Birni cewa ga irin wanga hadarin jirgi ya faru a cikin ƙaramar hukumata ta Sabon Birni. Wato tun lokacin da ni ga labarin nan nika ta kokarin samun wayan kasa da haƙin maina waɗanda a daidai bakin gabobin gulbi domin in ji ni Allah labari na gaskiya. So ga min cewa babu wani labari makamancin wannan da ka faru dan inda akwai shi da wajibi na su rubuto kuma su sanar da mu.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ma ta bakin kakakinta a Sokoto ISP Ahmad Rufai ta ce ba ta da masaniya akan faruwar wannan lamarin a Sokoto.
Officially ga sha bani da labarin nan amma ni ma karanta din shi tabi kan nan da zuni ma muna zaune din ganin shi ni ga on air ne kan shi.
Duk dai da lamarin ya kasance jama'a na ci gaba da nuna farin ciki akan samun salwantar rayukan 'yan ta'adda da yawa waɗanda suka jima suna hana jama'a bacci da idanu biyu rufe. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, masu haruka da dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a duk sanda aka sha'awa za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
An kasa da hukuma
ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka bada a cikin yanci mai wannan hali yaushe ne ko mai ya fada mana kariya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'ananne ne.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Wancan kididdiga da hukumar yaki da fitar cuta da tamali da miyagun ƙwayoyi wata ta yi ya tabbata gaskiya.
Da waɗannan ƙungiyoyi da suke da masaniya wato na gudanar da zanga-zanga da sun shiga cikin wannan zanga-zanga wanda duk abin da matasan nan suke kuka da shi su ma yana shafar su.
Ai abin da suka yi yanzu kuma wato an doki juji ne domin a ji ƙarar gwazar ba.
Yawa cikin shirin muna dauki da fashin baki da tsokacin masana akan darussan da ke cikin zanga-zangar neman shugabanci na gari a Najeriya. Hada ka ce mu.
Wallahi idan ba san juna hada kai da wuya ka ga ya gauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana sai an so juna an daina.
Madalla. Masu ware kwanaki 10 da matasan Najeriya suka alkawarta za su shafe suna zanga-zangar neman shugabanci na gari sun zo kuma sun shuɗe. Kamar yadda aka gani wannan zanga-zanga ta yaƙi da yunwa da tsadar rayuwa da kuma rashin tsaro da sauran matsaloli ta wakana a sassan Najeriya daban-daban. Ko da yake ba a kwashe tsawon kwanaki 10 da aka ayyana ba saboda abin da ya biyo baya na barkewar tarzoma a wasu jihohin ƙasar. Tarzoma da kuma martanin gwamnatin Najeriya ga masu zanga-zangar kana da darussan da aka koya su ne manyan batutuwan da masana da sauran masu fashin baki a Najeriya ke tsokaci a kai. Kwamar da ya Shu'aibu Ungogo guda cikin masu tofa albarkacin bakinsu a kan harkokin yau da kullum a Najeriya ya ce zanga-zangar matasan ta yi tasiri.
Ta yi tasiri guda biyu da mai kyau da mara kyau. Tasiri na farko shi ne wannan shine karin farko da al'umma kasan nan suka fito gaba daya suka fara nuna fashin su ga gwamnati ba tare da la'akari da addini ba, ba tare da gari da bangare ba, ba tare da gari da kabilanci ba. Sannan na biyu ta tasiri mara kyau domin wannan abin zai ja kamar zai yi wa harkar tsaro ta Najeriya santsi domin wanda bai san tawaye ba ya san tawaye, wanda bai san yanda za a fasa wani abu ba ya kusan yanda za a fasa wani abu. Sannan kuma ya nuna a fili irin kididdigar da ake yi a baya cewar ga matsalolin kasar nan musamman ma a jihohi irin na Kano da na jigawa ya fito fili ya nuna cewa wancan state wancan kididdiga da hukumar yaki da fitar cuta da tamali da miyagun kwayoyi wato tai ya tabbata gaskiya
cewa me
domin yau shekara wajen biyu da suka gabata sun ba ni kididdiga cewa akwai matasa da suke ta'ammali da miyagun kwayoyi sun kai mutum miliyan 2 tsakanin Kano da jigawa diyawa daga cikin su ba ma a cikin hanyar su kai zanga-zanga nan ba saboda haka ba wata magana da za su iya ji ta kowace irin abu illa kawai wannan abin safsa din da ke cikin su wannan miyagun kwayoyin da suke cikin su shi yake gaya musu abin da za su tunda suka huda suka ga jini to za su yi ta fitowa da abubuwa iri daban-daban matakin kawai da ya kamata gwamnati ta yi shine ta dau matakan da ya kamata ta dakile abin su warware matsalolin na gaggawa ba warware matsaloli na dogon zango ba magana bi ce kawai ya zama wajibi gwamnati in tana so ta yi ta tabbatar da zaman lafiyar kasar nan ta dawo da tallafin man fetur ko da na wucin gadi ne domin ta yi tanade-tanade don abin da zai bi ne gurbin fetur sannan kuma gwamnati ta sa dokar taɓaci akan abinci dokar taɓaci abin da ake nufi shine gwamnati ta sa kan hankalinta gaba ɗaya akan wani abu da ya shafi abinci.
To amma Kumar Abdulrazak Alkali, daraktan kungiyar OCEAN masu rajin shugabanci na gari a Najeriya, ya alakanta samun tarzoma a yayin zanga-zangar da rashin shigar kungiyoyin kwadago da na ƙwararru irin su kungiyar likitoci da injiniyoyi da sauransu.
Da waɗannan kungiyoyi da suke da masaniya wato na gudanar da zanga-zanga ta bin ka'ida da yadda ake jerin gwano da yadda ake magana da jami'an tsaro a tabbatar da cewa za ka ga tsakan tsari komai yake da sakonni da za a fitar da sun shiga cikin wannan zanga-zangan wanda duk abin da matasan nan suke kuka da shi su ma yana shafar su amma sai suka janye hannunsu daga baya tunda a 2011 an yi zanga-zangan mun gani inda ASU NUJ NLC aka haɗa kai aka yi zanga-zanga wadda wannan zanga-zanga ba ta haifar da lalata dukiya ta wani ba haka aka ringa fitar da kullum muka ringa fitar da ana zuwa ana yi kuma har aka samu biyan bukatu a wannan zanga-zanga amma a wannan lokaci sai suka janye daga baya waɗansu ma banda janyewa suka ringa aibata abin wanda da yawa ya janyo wani lamari na rashin jituwa tsakanin matasa da malamai manya da ake ganin darajarsu saboda ni ina ganin yadda malaman suka kausasa harshe a kan zanga-zangar suka kausasa harshe a kai ba su ba da wani yanayi wato wani solution na me za a yi ba in ba a yi zanga-zanga ba tunda dai matsalar tana kuma zanga-zanga yadda aka ringa faɗar da shugabanni ana nuna zanga-zanga ba bijirewa shugabanci ba ne duk duniya in aka ce protest ba ana nufin bijirewa shugabanci ba ne wanda kuma addini abin da ya hani da shi shine bijirewa shugabanci ita ko protest bayyana ra'ayi ne cewa abu kaza baya min daɗi a gyara saboda haka da yawa an birkita abin har malamai ma za ka ga an ɗauki zanga-zanga a matsayin kawai cewa bijirewa shugabanci ne
ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin ƙarya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci.
Yanzu dai a fili take cewa kwanaki 10 na zanga-zanga sun kammala tun a ƙarshen makon jiya kuma abubuwan da suka faru sun faru a iya cewa matasan sun haƙura kenan. Tambayar da wannan fili ya yi wa guda cikin dattawa a Najeriya kuma tsohon wakili a majalisar dattawan ƙasar sanata Mas'ud El Jibril Doguwa kenan.
Suka haƙura da me? Ai na suka haƙura. Ai abin da suka yi yanzu kamar wato an doki juji ne domin a ƙara gwazarma. Abin da suka yi sun faɗa gwamnati ga buƙatarsu. Ita kuma gwamnati ta gamsu cewar akwai wannan buƙatar. Domin shugaban ƙasa a maganganun da ya faɗi cewar ya saurare su ya ji su. Saboda haka ya rage na gwamnati ita kuma ta zo ta kalli waɗannan buƙatun nasu ta ga yadda za ta yi maganinta. Amma idan ba haka ba, ina so in tabbatar maka yadda ka san kurji gyambo, ka ɗauki bandeji, ka ɗaure ba tare da ka sa masa shashen bane, ba tare da ka sa masa auduga, ba tare da ka sa masa hoda, ba tare da ka yi komai ba, ka ɗauke shi kurin ka ɗaure shi da tsumma. Kai ka san kuma ya zai yi. Saboda haka wannan abin da suka yi idan ba gwamnati ta zauna ta kalli abin ta yi maganin waɗansu daga ciki ba. ko da ba dukkanin suka samu ba, amma dai gwamnati ta zauna ta dube bukatun nan nasu ta maganin waɗansu, to shine zai sauko da tunanin su ƙasa-ƙasa. Amma in ba haka ba, to na son tabbatar maka da cewa ba na tsammanin da cewa akwai wani tunanin yaran nan cewa wai shikenan dan sun dauki daga ran 1 zuwa ran 10 ga wata a ce maganar nan ta mutu.
To Allah ya kyauta, masu saurare ƙarshen shirin na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ilimi babban abu ne gumu, shi zai kankan ya mutuncinmu.
To madalla Ibrahim Kwari, sai mu ce kai ma ka huta lafiya. Masu sauraro, kafin mu dora sai a shakata da wannan.
Allah ka yayyafe mana, mun tuba gafarta mana, rabbi ka sassauta mana, musibar da ta faɗo mana, rayuwa ta sauya mana, Allah ka inganta mana, talaka mun takura, yau muna cikin halin jira, al'umma mun kai gagara, yau talaka baya jinkira, rayuwar ka ba daɗi duka, talaka mun harzuka, talauci na ta haɓaka, mun gari gari an san haka. Malamai na yin kira, sarakuna ma na kira, ni ma sanusi hannu na shewa ka ba na jira, gwamnati zan yi wa kira, ya kamata ta ankara, ta dau matakin gaggawa, a tallafa wa talakawa, a tausaya wa talakawa, a agaza wa talakawa, yunwa ta ishe dan kowa, ga ba tsaro a gidan kowa, a agaje mu da gaggawa.
Sai mu ce Allah ya kawo sauki. Yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni.
Najeriya ta koma gida hannu rabbana daga gasar wasannin Olympics na bana da aka kammala jiya Lahadi a birnin Paris na kasar Faransa, inda ta karkare ba tare da lashe lamba ko ɗaya ba. Najeriya da ta tafi gasar ne da tawagar 'yan wasa 88 da suka fafata a wasanni har 12, da amma kuma ba wanda ya sami ko tagulla. Duk kuwa da fatan da suka yi na samun nasara a bangaren kokawar mata, inda aka kare 'yan Najeriya a zagaye na biyu na gasar. Wannan ne karo na 7 da Najeriya take tashi a tutar babu daga cikin gasanni 17 na Olympics da ta halarta tun daga shekara ta 1952. to sai dai kuma ta dan tabuka wani abu inda ta sami lashe dan lambobi a gasanni 10 da ta shiga ciki har da gasar da ta ja hankalin ƴan Najeriya ta shekarar 1996 a Atlanta inda Najeriya ta doke Brazil da Argentina ta kuma sami lashe lambar zinari a fagen kwallon kafa da kuma karin lambar azurfa 1 da tagulla 1 baya ga Najeriya ma da akwai wasu manyan kasashen nahiyar Afrika da suka koma gida salin alin ba tare da lashe lamba ko ɗaya ba a gasar ta Olympics ta bana da suka hada da Ghana da Burkina Faso da Kamaru da Benin da kasashen Congo biyu da Chadi da kasashen Gini-Gini da dai sauransu da dama a bangaren kasashen da suka taka rawar gani daga nahiyar Afrika kuwa Kenya ce yake kan gaba da lambobi 11 da suka kunshi na zinari 4 azurfa 2 da tagulla 5 sai Algeria da ke binta da lambobi 3 na zinari 2 da tagulla 1 sai Afrika ta kudu mai lambobi 6 da suka hada da zinari 1 da azurfa 3 da kuma tagulla 2 ko bayan su kuma da akwai wasu kasashe kamar Habasha da Masar da Uganda da Tunisia da sauransu da suka dan sami lashe ƴan lambobi 1 2 can jefi-jefi halin da ake ciki kuma kasar Amurka ce yake kan gaba a yawan lashe lambobi a gasar ta Olympics da aka kammala inda take da adadin lambobi 126 da suka kunshi lambobin zinari 40 da azurfa 44 da kuma tagulla 42 China ce ta biyu da jumlar lambobi 91 inda suka hada da zinari 40 da azurfa 27 da kuma tagulla 91 yayin da Japan ta zo ta uku da adadin lambobi 45 na zinari 20 azurfa 12 da tagulla 13 dan wasan Super Eagles ta Najeriya Alhassan Yusuf yana kan hanyarsa ta komawa wata kungiyar kwallon kafar Amurka da ke fafata gasar Major League Soccer ta kasar ta Amurka Yusuf zai sauya shekar taka leda ne daga kungiyarsa ta Royal Antwerp da ke kasar Belgium zuwa kungiyar New England Revolution ta Amurka inda zai rataba hannu kan kwantiragin shekaru 3 da rabi da hotunni sun bayyana cewa tuni da kungiyar ta gudanar da gwajin lafiyar dan wasan mai shekaru 24 yayin da kuma rahotanni suka ce an cimma daidaito kan cinikin dan wasan tsakanin kungiyoyin biyu to karshen labaran wasannin kenan
Madalla an gaida Murtala Faruk Sanyin na masu sauraro lokaci yayin da zamu kawo gaba ta karshe wato labarai a takaice. To a takaicen Hauwa shugaban Russia Vladimir Putin ya faɗa yau Litinin cewa farmakin da Ukraine ta kai yankin Kursk wani yunkuri ne na janye hankali daga har-haren Moscow a yankin Donbas a gabashin Ukraine wanda nan gaba zai ba ta damar faɗin ra'ayinta domin a wajen yin sulhu domin kawo ƙarshen yakin. A yau Litinin Amurka ta ce za ta ci gaba da saidawa ƙasar Saudiya makaman yaƙi matakin da ya kawo ƙarshen dakatar da saidawa ƙasar makamai tsawon shekara guda bayan da ƙasar ta jagoranci wani mummunan hari a Yemen. A ƴan kwanakin bayan nan ne hukumomin ƙasar Zimbabwe suka yi shelar murƙushe annobar cutar kwalarar da ta ɓarke tsawon watanni 18 sai dai kuma ƙwararru a fannin lafiya sun ce lamarin da ya haifar da annobar cutar da ke yaduwa ta ruwan sha yana nan bai kau ba sannan akwai buƙatar a ɗau matakan gaggawa. Gwamnatin Amurka ta faɗa yau Litinin cewa cikin wannan makon ne ake sa ran cewa wasu manyan jami'anta za su kai ziyarar aiki ƙasar China inda za su tattauna akan yiwuwar ci gaba da hulɗa tsakanin ƙasashen biyu mafi girman tattalin arziki a duniya duk da takun sakar da ake samu a bangaren kasuwanci tsakanin su. Ziyarar da za a kai Shanghai za ta baiwa wani kwamitin tattalin arziki da ake kira FWG a takaice wato Financial Working Group wanda aka kafa shi a shekarar da ta gabata damar tattaunawa tsakanin bangarorin biyu akan bayanan da suka shafi al'amuran kan iyaka da kuma yaki da muganyar kwayar nan ta fentanyl. A farkon jawabin da ya gabatar gwamnan jihar Minnesota Tim Walz wanda Kamala Harris ta zaɓa su yi aiki tare a matsayin mataimakinta bayan da ya juya ya fuskanci mataimakiyar shugaban ƙasar ta Amurka Kamala Harris sannan ya ce muna godiya da kika dawo mana da farin ciki. To masu sauraro da haka za mu ja labulen shirin namu na wannan lokaci da ya kaga ƙarshen shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Aisha Ma'azu. Wata ta yana karanta wato gabatar da shirin da karanto labaran duniya sai Julie Lazarus Creation da ta bada umarni.
da injiniyar tamu ta yanzu Hawwa Sharif ke fatan za a waye gari lafiya sai da safanku.